بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهكا ينقوى ما صوروا نني سعد نقصى ناتشوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزون دنكي مغانا ranar litininci wanda yake ranar 1 ga watan Zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda yayi daidai da ranar 22 ga watan June shekarar miladiya ta 2020. Daga wannan cibiya ta mu ta Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Mala Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa. Mai magana Kabiru Abubakar, wanda aka cewa Asgar. Allah cikin hikimarsa da iyawarsa, mun dawo za mu ci gaba da kashi na biyu na darussa da muka kawo muku a baya, dangane da abin da ke da alaka da mafarki da hukuncensa, wanda muka kira su da suna mafarki. Wannan shine kashi na biyu, amma wannan kashi na biyu za mu dinga kiran shi da suna Al-Qawa'idul Husna fi Ta'birir Ru'ya, wato suna wani dan kankanin littafi mai albarka wanda za mu bi doransa wajen yin wannan karatu. Wallafar Malam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman As-Sadhan, Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Malami ne, yana raye, mutumin kasar Saudi Arabia ne, masanin kididdiga ne, wato yana da ilimi na accountant kuma masani ne na addinin Musulunci. Yana da littafai daban-daban akan ruqya, kaman kaifatu aliju maridaka bil ruqya shar'iyya, da litafin qawaidir ruqya ash-shar'iyya, da litafin shu'umul ma'siya wa atharuhu fi hayatil umma, da litafin al-hisnul waqi. Duka litafan sa ne, yan kananan litafai ne masu albarka. Allah ya saka mishi alkhairi. To dama kamar yadda muka alƙawarta cewa za mu tattauna akan qawaid, mun ta yin magana akan qawaidu ta'birir ruqya, ka'idojin fasarar mafarki. Allah cikin kimarsa, a cikin yan zakule-zakule da muke yi, sai na cika da wannan littafi, sai na ga ya biya buƙatar abin da nayi kokarin na tattara, domin da can ni ban ga abin a tattara a wuri guda ba, na so na ɗaɗɗauko su ne a wurare daban-daban in tara su. Sai na ga wannan malamin ya riga ya yi, kuma ya yi abin da ni ko kusa da rabin shi ma ba zan iya ba. Na haka ya biya mana wannan buƙata, Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Na haka mun ga dacewar sai mu bi doren littafin, sai mu amfani da shi don samun wannan fa'ida insha Allah. To ina so ne wani istidraki mai muhimmanci wanda ya faru da ni na kuskure a ƙarshen waɗancan kasusuwa, ma'ana a kaset na 14 kenan na wannan kasusuwa masu taken mafarki, a inda na ambaci wasu daga cikin littattafai da na yi ikimadi da su wajen shirya wannan jeren giya ta tattaunawa. Sai na manta da wani muhimmin littafi wanda na dogara da shi ƙwarai da gaske wajen yin wannan maganganu, amma kuma ba ambace shi ba. Wato da tattaro cewa ban mace dafin ba, naji takaici, naji guilty, naji kamar nayi satan ansa, ko abin da ake cewa plagiarism, a ce na gama duk abin da zan yi kuma ba tare da na ambaci nan tafi ba. To da a bisa ɗabi'a a karatu na gaba sai na ambata, to amma sai zama wannan shine karatu na ƙarshe da muka yi. Allah ya kaddara haka, to sai na ga dacewa yanzu bari na faɗa don ta sajjala ita wannan rukuda ya zama musajjal. Littafin shine Ƙamusu تفسير الأحلام نامال الدكتور خالد ابن علي ابن محمد العنبري، وندا malami ne ya karanta a jami'a ta Malik Saud a ƙasar Saudi Arabia. Allah ya saka mishi alkhairi. Ba shakka wannan tafi yana daga cikin masu tsafta kwarai da gaske da na cikaro da su akan wannan mas'ala, kuma na ambace shi a wurare daban-daban cikin karatun. Amma da na zo ƙarshe wajen faɗan sabtul maraji, sai Allah ya kaddara shedan ya mantar da ni ban tuna ba. Allah ubangiji ya gafarta mani da kuma su bibiyan wannan kenan. To wannan littafi na Al-Qawaid al-Husna fi ta'bir ar-ru'ya, ba zan mishi wata doguwar muqaddima ba domin mun riga mun yi muqaddamomi a baya. Sai za mu tsallake kuma wasu abubuwa da malamin ya rubuta waɗanda suke wato taqrizi ne da wasu malamansa suka masa, kamar malam Abdullahi ibn Abdurrahman al-Jibrin da kuma malam Abdullahi ibn Suleiman al-Mani, dukansu malamai ne. Wannan udwi ne a Hayat Kibar al-Ulama, ya mishi taqrizi akan littafin a inda ya ambaci cewa ya san wannan bawan Allah, ya san shi mutumin kirki ne, mai bin manhajin salaf ne, mai karatu ne, mai kaza ne kaza, mai gujewa bid'a ne, mai kaza ne. Ya ambaye ya bishi kuma ya bi littafin, ya yi signin a wannan takarda a ranar abin nan 7 ga watan Ramadan a shekara ta 1425, kimanin shekaru 15 kenan da suka wuce. To da zamu tsallake waɗannan taqribat, wanda ya samu littafin zai iya ganin su, ba su ne muhimmi ba. Littafin yana samuwa, akwai shi a kasuwa, dan juzu'i ne kankani, shafuka ba su wuce abin nan 45 zuwa makamantan su ba. Kuma zaka iya samun nuskha electronia e-copy na littafin da zaran ka je kan Google search ka rubuta sunan littafin cewa Al-Qawaid al-Husna fi ta'bir ar-ru'ya PDF, zaka iya samun kofin shi ka sauke ga waɗanda suke mu'amala da copies na ainihin wato lantarki, wato electronic copies na littafin. Al-muhimu za mu tafi kai tsaye zuwa cikin littafin, za mu dinga kiran shi da suna kamar yadda na ambata, za mu dinga kiran kaset din da suna kaset din Al-Qawaid al-Husna fi ta'bir ar-ru'ya. To wannan shine kaset na ɗaya kenan na karatun littafin Qawaid al-Husna fi ta'bir ar-ru'ya na malam Abdullahi dan Muhammad dan Abdurrahman as-Sadhan, jazakallahu khairan wa zadahu ilman wa taqwa. To zamu fara inda malai yace muqaddima. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Fa hadha alkitab, malai yace wannan dan littafi Al-Qawaid al-Husna fi ta'wil ar-ru'a, qa'idoji masu kyau wajen fassara mafarkai. Taraddadtu tawilan qabla wadi, yace na kai na kawo nayi tunani in yi ko kadin ne tsayin tunani kafin na yi littafin. Da aibani sha'anin ru'ya, saboda girman al'amarin mafarki. Wali tasaddi kafirin min al-mu'abbirina fil awil al-akhira li mu'alajatiha bi ijtihadatin mutabayina, saboda kuma na ga dama daga cikin masana masu magana akan ruqya da ma wasu wanda ba masu magana ba masana bane ta yi, masu karambani ne, na ga da dama daga cikin su sun shiga sun fita sun tsaya tsayin daka wajen yin bayani akan al'amarin mafarki a wannan zamanin. Wa ba da istikharati llahi, yace bayan na nemi zabi a wurin Allah, sun mustasharati ulama'ina al-afadili wa tashji'ihim, sannan na nemi shawara, radi shawara daga bakin malamanmu, naga kuma malaman masu falala sun kara mini kwarin guya. Bayan haka azamtu ala an atasadda li hadha al-mawdu'i al-muhim wa udli dalwi ma'addalla, yace sai nayi nufin bari ni ma in kutsa cikin wannan mawdu'i mai girma, ni ma na sa gugata tare da sauran masu dibowa a cikin rijiyarta. Kaifa la, dan ne ba zan yi haka ba. Wa qad afradahu al-a'immatu min ahli al-hadithi fi mawdu'atin mustaqilla fi musannafati, ya ba zan yi haka ba bayan ainihin wato limamai da suka gabata sun yi wannan magana, sun yi wannan batu a cikin tafansu daban-daban. Kafin mu je da nisa, ina so in ce wanda ke jin waɗannan kasusuwan, idan ya kasance bai ji kasusuwan bayan mafarki ba, to yana da kyau ya koma ya neme su. Suna nan akan tashar ainihin darulfikri.com da ke kan internet, za kuma ya samun su a wurare daban-daban waɗanda ake aje bayanai da group na WhatsApp da Telegram. Zai kyautu ga wanda yake da interest na ya ji yaya abin ya faru, kuma ya ji wasu bayanai waɗanda ba dole ne a maimaita irinsu a nan ba, sai ya koma ya ji waɗancan kasusuwa wanda suke kan abin nan minti 30-30 ne guda 14. To a can za ka ji an yi magana akan wasu daga cikin littattafan da aka rubuta, waɗanda ba za mu sake kuma kokarin cewa dole sai mu sake ambatan sa nan ba wa kada harasan nabi sallallahu alaihi wasallama wa hatamma bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki al'amarin mafarki da muhimmanci ya bashi muhimmanci fa kana idza sallatu subha aqbala ala ashabihi biwajhihi fa qala annabi alaihi salatu wasalam ya kasance in ya salla asuba sai ya juye ya kalli saban shi ya ce hal ra'a ahadun minkum al-bariha ta ru'ya kamar yadda muka sani wannan hadisi bukhari ya fitar da shi sai annabi ya ce shin a cikin ku akwai wanda ya ga wani mafarki jiya da dare au qala ku ya ce man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha wa addirha lahu wanda ya ga mafarki a cikin ku ya bani labarin mafarkin ya faɗa mafarkin ne kuma ne masa fassara wannan ita ce riwaya imamu muslim kenan wa hadha al-hirs minhu wal wahyu yanzilu alayhi yadullu ala ahamiyati ta'bir ru'ya fi zamanina wannan kwadaituwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ta ya fassara wa sahabban shi mafarki a yayin da wahayi ke sauka yana nuni zuwa ga cewa daga baya a zamanin nan da muke rayuwa to muhimmancin ya ƙare kenan din qaba'il wahayi saboda yankewa wahayi wali hajatina lil mubashshirati dan kuma muna bukata zuwa ga abubuwan da zasu dinka kawo mana bisharori wato labarai masu sanya jin dadi da annashuwa da zasu faru a nan gaba qala abu darda'i radiyallahu anhu sahabi abu darda'i Allah ya kara masa yadda yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an qaulillahi azza wa jalla lahum albushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah na tambayi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake akwai bishara ga mu'minai a nan duniya da kuma a gobe kiyama qala sai annabi yace wannan aya ce ta 64 a cikin sura Yunus sai annabi yace mishi ma sa'alani ahadun anha ghayruka mundu unzilat tunda aka saukar da wannan aya babu wanda ya tambaye ni akan ta sai kai hiya ru'ya saliha albushra anan shine ganin mafarki mai kyau yara har rajul mutun yayi mafarki ya ga wani abu mai kyau au turala ko kuma wani ya gane masa al-Imam at-Tirmidhi ya tada wannan hadisi al-Sheikh al-Albani ya inganta shi malai ya cigaba da cewa wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashshirat babu abin da ya saura daga annabta sai al-bushr da Allah ke nuna wa bawa qalu wa mal mubashshirat qala ar-ru'ya as-salihah suka ce me kake nufi yace mafarki ne kyau wannan ma Bukhari ya tada shi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idan qataraba az-zaman idan zamani yayi kusa ma'ana idan al-qiyama ta kusa tashi idan lokaci ya kusa kaiwa ƙarshen duniya idan qataraba az-zaman lam takad ru'ya al-muslimi takrib da a wayi gari da karkatar wato mafarkin mumini ya kasance ƙarya mafarkin mumini ka danne zai zama ƙarya idan lokacin ya kusa wannan ma al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda idan katara bazamanu lam takadru al-muslim takzib wannan ita ce riwaya Muslim sai annabi ya ci gaba da cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wanda ya fi su gaskiyar zance idan ana fira zai zama shi ya fi su gaskiyar mafarki sannan annabi yake cewa ru'yan muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa yace kuma mafarkin mumini daya ne bisa wato sashi ne daya akan sassa guda 45 na annabta wa ru'ya salasatun yace mafarki kala uku ne fa ru'ya saliha bushra min Allah wa ru'ya tahzin min ash-shaytani wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu duk wannan muhimmin magana akan su wa ru'ya saliha daga Allah subhanahu wa ta'ala ru'ya ta bakin ta sanya mutum bakin ciki daga shaytan ru'ya ta zuciya da take ga maka abinda take so kaci fa in ra'a ahadukum ma yakrahu annabi yace falyaqum ya miƙe daga baccinsa falyusalli ya salla wala yuhaddith biha an-nasa kai yaje ya bada labari yace kada mutum yaje ya bada ainihin wato labari wallahu alam haka dai hadisin yabo a cikin sahih Muslim kamar yadda kuka ji shi to ba dogon sharhi zamu mishi ba mun tattauna akan wannan hadisi a baya
sai malai ci gaba da cewa bi kadar al-ahamiyati al-baligha lir-ru'a fa innahu min al-muhim ijadu al-mu'abbirina al-mukhtassina alladhina yaqfuquna rumuzaha. Yana saboda wannan muhimmanci na mafarki ya zama wajibi, abu ne mai muhimmanci a samu ƙwararru specialist, ƙwararrun masana waɗanda za su dinga warware kulle-kulle mafarki, ma'ana za su dinga warware rumuz, nuna gana akan rumuz sune code, wato wani ramzi, wani sarƙaƙiya ko wani abin nan ba duhu da yake zuwa cikin mafarki wanda za ka iya shi ake kalla shi a fassara din, ba san me sunan ramzi da Hausa ba. Wallahu musta'an. Wal qadirina ala idrakiha, wanda kuma suke da ƙarfin iya riskar ma'anar mafarkin, wa fahmi dilalati rumuziha, da kuma fahimtar ma'anar waɗannan rumuz, waɗannan codes din, wa tajmi'u anasiriha, da kuma ya tattaro gaɓoɓin mafarkin a haɗa su wuri guda su bada ma'ana, wa rabtiha, wanda za su iya kuma haɗa mafarkin biwaƙi irra'i da rayuwar mai mafarkin, idrakil ma'anar kulli da ru'ya, dan sanin ma'anar shi a jumlace mafarkin. وبالإضافة لمعرفة تراكمية قادرة على استيعاب الرموز السابقة وربطها بالحاضر. لكما إلمي في مسألة إلمي وندك ترى يا أبنا concentrated إلمي إلمي مكلفي وند زي زمايا باس الدعمة سي حتى أبنا يوتي دا وند أي تكي دن سي يفسر كما يحتاجون إلى الاتناء إلى الانتاق من أوائك التعبير wa an matil mu'abbirina wa asalibin, kamar da mutane suke bukata zuwa ga sai N2 daga matsaloli na fassarar mafarki da salon masu fassarar mafarkin musamman wanda suke makaryata ne, wa hadha yatatallabu dirasatan dirasat ta'bir min zawaya mukhtalifa, yace wannan irin entin da ake ilimin da ake so a samu mai nagarta da entin da ake so mutane su samu daga macuta su N2 daga cutar da za a musu ko yaudara, yana bukatar koyan idamin sanin fassarar mafarki ta fuskoki daban-daban, wa abra ma'anin jadidatin, da kuma iya fassara ma'anoni sababbin ma'anoni, lam tasluk min qabl, wanda da ba a san su ba, lam tasluk min qabl, a fassara ma'anonin ta wasu hanyoyi wanda da ba a taba shiga ba, ta qulu ila namatin hadifin yadbatu ru'ya, wanda za su ja mutun zuwa ga wani sabon salo na fassarar mafarki, wa ya tawafaqu ma'a waqi'il mu'ash wala yukhalifu al-ahkam ash-shar'iyya, fassara da ta dace da zamanin da muke rayuwa kuma ba zai saba ma ainihin shari'a ba, saboda a zamanin nan yana cike da abubuwa sababbi da salon rayuwa sabuwa wanda za ta babu, zaka mutane za su yi sababbin mafarkai wanda da ba a saban irin su ba, ko kuma farkan da mutane suka yi koda a baya ana musu wata fassara yanzu za a fassara su da wata fassara daban, dan alal misali a da can zamanin da babu yadda za a ce mutum ya mafarki ya hau jirgin sama, tunda babu jirgin sama, ko ya ce mafarki ya gan shi misali a cikin escalator misali, ko ya gan shi a asibiti ana mishi operation, kaga duk babu irin waɗannan zawahir ɗin, babu waɗannan phenomenon ɗin a rayuwa shekara 500,000 baya, so babu yadda za a yi mutum ya irin wannan mafarkin, sannan kuma dole fassarorin za su bambanta da abinda ta yi ake fassara irin waɗancan abubuwan a baya, wallahu a'lam. Da dai mun mu jira gare shi yace wa hadhihi, wannan magana laysa da'awa lil khuruji an aqwalil mu'abbirin al qudama, ba wai ina kokarin ne na kira zuwa ga ayi fito na fito a kwabe a rabu da maganganun masu fassara na da ba, bal hiya da'awatul litajdid fi al asalib allati takabbiluha ijtihadatu man sabaqana fi ilm al tarikh, ina kira ne zuwa ga ayi kokari a sabunta wato fassarar farki a hada da na bayan asabunta, alladina ijtahadu, na bayan mu da suka yi kokari, wuska mu'tiyatihim zamaniya, gurgudan abinda zamanin su ya huwace musu, wal makaniya, da inda suke rayuwar su, wa waqi'uhum al mu'ash, da kuma rayuwar da suka yi, wadiza fa inni arju an la yubadira ahadun ila ta'ani fi mashrabi hadha al kitab, dan haka ina fata kada wani daga jin wannan magana ya marmaza yace wai shi zai soki wannan littafi, saboda ya ji an faɗi cewa za a kawo wani sabon abu, kada ya maza yace zai soka kafin ya soka, dan Allah ya kokari tukunna ya karanta ya ji abin da ke ciki tukunna, kada yace zai soka, dan mutane sa da saurin da sun ji abu bai musu ba su soki abin su lalatar da shi su kiji, to kafin kai suka cewa ai wani sabon mazance ne da ba a san da shi ba, to yi kokari tukunna ka fahimci me yake cewa. wa tarki istifadati minhu, mutum yi gaggawa ya haramta wa kanshi cin moriyar littafin bi da'awa mukhalafati ma huwa sa'idun bayna al'amma, da tunanin cewa ai abin da ke cikin littafin ya sabawa abin da yake gama gari a gun mutane game da fasar mafarki, yace fal hikmatu dallatul mu'min, ita hikima kayan mumini ce, duk inda ya same ta kayan shi ne da ya bace sai ya dauka kai, wannan hikima ce kamar yadda aka faɗa al hikmatu, don kuma hikima ne wato karin magana ne bai tabbata madayin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ambata, wal haqqu ahqqu an yuttaba, gaskiya ita fi cancanta abu fiye da kowa, ya fi cancanta in za ka bi wani abu to ka bi gaskiya, ita ce abu da ya cancanta wato mutum ya bi ya kare kai ya bi mutane ya bi gaskiya, karka tasa wani gaba ka ce shi za ka bi, a'a ka bi gaskiya, in ka bi ta to ka tsira a koda yaushe, ba mutane za ka bi ba, ba masu faɗin magana za ka bi ba, a magana za ka kalla, ya zama hukuncin ka koda yaushe idan za ka yi hukunci ka yi hukunci akan abin da ake faɗi ba mutumin da ke faɗi ba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa game da kissar shedan wannan da yazo gun Abu Huraira ya sata sadaqaka wa huwa kadhub, ya maka ƙarya ya faɗa maka gaskiya duk da yake maƙaryaci ne, to sai ma zai kawo wata waka yake cewa walillahi darrul qa'il, alherin Allah ya kai ga me wannan magana, wata magana da yace walasta binajin min maqalati ta'in walau kunta fi gharin ala jabarin wa'ad wa man zal ladhi yanju min an-nas salima walau ghaba anhum bayna khafatay nasal walasta binajin, kai mutum ka sani ba za ka taɓa tsira ba, min maqalati ta'in, daga maganan masu suka ba ka taɓa tsira daga maganan mai suka ka, duk yadda kai zai samu abin suka ka kuma zai soke ka da shi, ba zai kale ka ba, duk yadda ka kai ka kawo da taka tsantsan da nuna kai ba ruwanka ko ba ka shiga harkan mutane, to su mutane za su shiga harkanka, za su shiga harkanka aikin sin, za kuma su yi maka ainihin wato a sharri, za su ce ai kana wannan rashin shiga maganan ma da ba ka yi, to za su ce ai girman kai walau koda kuwa walau kunta fi ghari, koda kana kasance a ainihin cikin kogo ala jabari wa'ad, akan wani ainihin wato dutse wa'ad wanda yake mai wuyan hawa, dutse wanda yake mai wuyan hawa, yace wa man zal ladhi yanju min an-nas salima, waye shi wannan mutumin wanda yake tunanin wai shi ya isa ya tsira, min an-nas daga mutane, saliman ya tsira, salin alin ya tsira, ya tsere musu wato mutane su kare shi a ce ba sa zagin shi, ba sa aibata shi, ba sa cewa abu kaza da yayi ba daidai bane, komai nashi dai ne, babu wannan mutum, walau gaba anhum, koda ko ya boye ya tafi ya buya ya bar su, baina khafai kai nasrin, ya buya a ainihin cikin abin nan karkashin fukafukai na wani igul, a ce ya buya ba a ganin shi, wannan kuma zai sa mutane su kare shi ba, mutane ba za su kare ka dan kai ka kare su ba, dabi'ar su ne dole za su ce kai kaza ko baka yi kaza ba, kamar yadda mai waka yake cewa dan adam mai wuyar gane hali, in kai shiru ya ce kai shiru, in kai magana ya ce kai magana, duk abin da kai dan adam sai ya samu abin da zai faɗa a kai, za ka kai kokari kai abin da Allah subhanahu wataala zai gamsu abin da kai ba wai dan adam ba zai gamsu ba, malai yake wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, sai mu kalla kayan da yake tamhidu shimfida, bayan da wancan gabatarwa sai kuma yake shimfida, yake al ahamiyatu al hadith an ruqya, muhimmancin yin zance akan mafarki, muhimmancin zance akan mafarki. Alhadithu anir ru'a wa dawabitiha wa ahkamiha wa turqiha zu ahamiyatin baliga, tattaunawa da yin magana akan mafarki da yanda ake tantance ne mafarki da hukunce-hukunce da hanyoyin da ake yin hukuncin, da wannan zance ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Khasatan fi hadha az-zaman alladhi ikhtalata fihi al-haqqu bil-batil, musamman a wannan zaman da muke rayuwa wanda gaskiya ta takuɗe da barna. Wa tahaddathat fi ru'a wa awwalaha man laysa ahlan li dhalika, kuma mutanen da basu cancanta ba suka yi magana akan mafarki, mutanen da basu cancanta ba suka fassara mafarki. Wa yumkinu ijmal al-asbab allati shajja'atna 'ala al-kalam fi hadha al-amr al-muhim ma yi, yace zan iya takaita bayanai in ce abubuwan da suka gane zuwa ga nayi wannan zancen, nayi wannan rubutun, su ne dalilai guda hudu. Na daya, ghuluwu al-ba'd fi taqdir ru'ya, zakewa da wasu suka yi wajen baiwa mafarki matsayin da ya fi na mafarkin. Wa rasiha fawqa makanata, suka daga mafarki zuwa ga matakin da ya wuce matakinsa. Hatta yu'abbiruha ya'tabiruha tashri'an, suna ga mafarki na daga cikin source na shari'a. Au yanqudu biha shar'a Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma zai amfani da mafarki warware wata shari'a, abinda Allah ya ce sai ce mafarki, wani shehi ko wani kaza ya ce mishi ba kaza ba, ko wani ma ya ce Allah ne ya ce mishi ba haka ba kuma. Fa yuhallilu al-harama, suna mafarki, suna amfani da mafarki su halasta haram. Au yuharrimu al-halal, ko ya haramta halal, irin yanda suke a coci, irin yanda ake kuma a cikin dariƙun sufaye. Bina'an ala ru'ya ra'aha, zai gina wannan abun bisa mafarki da ya ce wai ya gani. Au yadda ibiha ilma shay'in min al-ghaibi, ko kuma da awar wani ilimi na gaibu, to kaga duk wannan daga mafarki ne fiye da matsayinsa. Abu na biyu, istaharatu ba'dihim biha, wasu kuma sun wulakanta mafarki. Wa tafriqi fi sha'aniha, sun yi sakaci, sun yi sawarwari a cikin al'amarin mafarki. Fala yaraha shay'an, ba sa ganin mafarki a matsayin wani abu da ya kamata a kalle shi. Bal yuqallilu min qimatiha, suna raina kima mafarki. Wa ya'tabiruha kalam al-aza'ij, suna ganin zance ne na mata, na tsofaffi mata a cikin gida, ba zance ne na mazaje ba. Wa khurafatin wa asatir, suna ganin kawai tatsuniyoyi ne da labaran da da na yanzu. To ga wannan kuma sun wulakanta al'amarin mafarki, sun yi kasa da shi. Farisan na uku, tibyana lil manhaj al wasat fiha, ina so na bayyana matsayi na tsakatsaki wajen mu'amalantar mafarki. Fala ifrata wala tafrida, babu zakewa babu gazawa. Fa hiya laysat wahyan wa tashri'an, ba wahayi bane ba shari'a bane. Kama annaha laysat abasan wa takhlitan, ko ba wasa bane ba shirme bane. Bal minha ma huwa haqqun wa minha ma huwa batil, akwai abin da yake mafarki gaskiya ne, akwai abin da yake ba gaskiya bane. Rabi an nahud, na karshe yace da irtibatiha bi waqi'in nas, don kuma ko an ki ko an so, mafarki yana da alaka da realitin abin da mutane suke rayuwa a ciki. Fa kaseeran ma yatahaddathu an-nasu anha, da dama mutane suna yawan magana akai, na mafarki na kaza, na mafarki na kaza, wani mafarki na kaza, wani mafarki na kaza, khasatan an-nisa, yace musamman mata. Wanda mu ma yana daga cikin abin da ya jawo muka wancan ma series na farko, yawaita tambayoyi da mutane suke yi akan mafarki. Alaga ta malam, me mafarki na kaza, me hukunci mafarki na kaza, yau ka ba wannan ansa, gobe ka ce mu wancan baka sani ba, gobe ka ce mu wani sai ka bincika. Abu yayi yawa, mutane suna daukan abin da muhimmanci kwarai, sai sun san fassara duk abin da suka gani a mafarki, musamman mata. Fahiya mimma tad'ul hajatu li bayanihi wa ibahi, dan haka yana daga cikin abin da bukata ta ja dole a yi magana a kai a bayyana shi. Qimatu ru'ya wa ahmiyatuha fil islam, bayan da ya magana akan muhimmancin mafarki sai ce kuma muhimmancin mafarki a musulunci, a shari'a. Khilafan lil kathir min an-nas alladhina la yaj'aluna lir-ru'ya sha'nan wa la yuqimuna laha waznan fa inna allaha ja'ala laha manzilatan 'azimatan wa ahmiyatan baligha yattadihu laka dhalika min fawaidiha at-taliya. Yace sabanin wasu da yawa da suke ganin cewa ba ruwansu da mafarki ba wani abu bane shirme ne, sani cewa shari'ar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mafarki babban muhimmanci da mai girma, kamar yadda zamu ga haka daga fa'idoji da za a fitar masu zuwa. Fa'ida ta farko ita ce annaha, ita shi mafarki mumahida lil wahyi, ya zo dan ya ainihin zama shimfiɗa ga wahayi. Za mu saurara a nan, saboda kamar yadda muka tsara insha Allah za mu dinga yin kasusuwa ne masu minti 30-30 don kada masu bibiya su zama akwai malal da yawa da muke lura daga mutane idan zance tsayi da haka ba yadda aka iya za tsaya na amma insha Allah zamu sanya kasar nabi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi